الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باين هكا يومنا شدة قوتا عبير قوتا رمضان شكرا تدبو ليلة الهدو دا أربعين دا أكوا بيدات دا شدة قوتا هدو ميلادية شكرا تدوبو بيو دا عشرين دا بيو زام ساكي دا وفرقون كسا تا النبي نو عليه السلام أولنا سورة من البركة سورة العراف آية تام سند ترى عند ما ليكرن تامنا الله تبارك وتعالى ينبام لابارن النبي نوه عليه السلام واندشيني فرقون منزود الله تبارك وتعالى يأيكو غمتاني باين سنبرا حنيا تتوهيدي الله يأيكو النبي نوح عليه السلام دنيا كرا تفضاو كان حنيا تديدي بر أيكة شركة تبوتا وعلا شكري الله تعالى يسي لقد أرسلنا نوحا إلى قومه حقيقة للي دلام القسم لام كرنتوا الله يرنتوا يسي وعزتي وجلالي دا إزا دبوائر الله يسي يأيكو النبي نوح عليه السلام إلى قومه زوا متعنن فقال النبي نوح عليه السلام يتي متعنن يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره يا قوم متعنن اكو بوتا والله با كده وانا ابن بوتا ان باشي كدي با ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم اذا فا بكو بوتا والله با كوكا تيغبا ده شركه ان اجي مكو تورو اذا كوكا متو اكن شركه to lalle ina jin ku tsoron azabar wata rana mai girma. Wannan shine kiran dukkan manzannin Allah, ba annabi Nuhu alaihi salam shi kadai ba, dukkan manzanni Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cewa abin da suke kiran mutanen su zuwa gare shi shine tauhidi, shine bautar Allah shi kadai. Walqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an a'budu Allah wa jitanibu at-taghut. Allah yace a kowace al'umma mun aiko musu da manzo abinda saƙon da suke kira zuwa gare shi ne abota wa Allah shi kadai a nesanci ɗago. Shi ne kiran da dukkanin manzannin Allah suke yi ga mutane. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. A cikin suratul anbiya Allah ya ce haƙiƙa mun aiko manzo gabaninka ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallama, babu wani manzo da muka aiko face illa nuhi ilaihi, face sai mun yi masa wahayi da cewa annahu la ilaha illa ana fa'budun, cewa ya gaya wa mutanensa babu wani abin bauta in ba Allah ba shi kadai kuma shi za a bautawa. To haka annabi Nuh alaihi salam ya kira mutanensa zuwa ga bautar Allah shi kadai bayan abin da ya kasance. Tun daga zamanin annabi Adam alaihi salam mutane suna kan tauhidi, sai daga baya shaitan ya ruɗe su kuma yadda muka karanta a cikin hadisin Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yarda, cewa sai gina sura ta manya-manyan mutane bayan Allah nagari a cikinsu su rika tuna irin ayyukan waɗancan mutane don su kwaikwayo su koyi da su. To amma daga baya shaitan sai da ya bari waɗanda suka fara yi suka mutu, na bayan suka mutu zamani ya tsawaita shikenan aka mance ilimi, sai ya gaya wa mutanen da isar da bayan ilimi ya tafi cewa ai iyayenku wannan gumaka suke bautawa, kawai sai suka fara bauta musu. To Allah ya aiko annabi Nuh alaihi salam ya kira mutane zuwa ga tauhidi bayan shirka ta riga ta gurɓata ko ta gurɓata musu imani. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qala al mala'u min qawmihi,
qala al mala'u min qawmihi
Allah ta'ala ya bamu labarin al-mala, su ne manya-manyan mutane al-ashraf, jagorori daga cikin mutane na wannan mutanen annabi Nuh alaihi salam, sai suka dinga cewa Allah ya ce qala al-mala'u min qawmihi, jagorori a cikin waɗannan mutane suke cewa inna lanaraka fi dhalalin mubin, lalle muna ganin kai fa abin da kake kira zuwa gare shi fata ne wanda yake mabayyani a fili, wato tauhidin ne suke ganin sun juya suka mai da shi fata, shirka su a wajen suka ita ce daidai, haka suke nufi kenan. Waɗannan kamar da muka bayyana dama Allah ya ba mu labari, su waɗannan mutane jagorori a cikin al'ummomi na annabawa su ne suke fito na fito da annabawa, saboda dalilan da muka ambata a darasi da ya gabata, ko dai hasada ko hugun riyasa, ganin cewa su ne jagorori ba za su yarda wani ya kai matsayin ba da makamantan irin waɗannan abubuwa. Saboda haka shi ne suke mayarwa annabi Nuhu alayhi salam, suke gaya masa magana cewa inna lanaraka fi dalalin mubin, abinda ka zo da shi ɗin nan mu gani muke ɓata ne wanda yake mabayyani. Kala annabi Nuhu alayhi salam yake cewa da su, ya qaumi laysa bi dalala, ya ku mutane na, ai ba na cikin ɓata, babu wata ɓata tare da ni, laysa bi dalala, ma'ana ina kiran ku ne zuwa ga shari'a, laysa bi nau min anwa'i dalalal batta, abinda nake kiran ku akai hanya ce ta daidai miƙaƙƙiya, ni ba na kan ɓata, walakinni sai dai ni rasulun, manzo ne min rabbil alamina, daga ubangijin talikai, manzo ne daga ubangijin talikai, ma'ana ya nuna musu cewa Allah ne mahaliccin bayi ya aiko shi da wannan sako. Uballighukum risalati rabbi, da nake isar muku da sakon ubangijina, kasancewarsa manzo abin da ya zo yi shine isar da sako na ubangiji, sai ya ce risalat, sakonni. Malamai suka ce abin da ake nufi da sakonni shine abin da yake kunshi a cikin da'awar shi annabi Nuhu alaihi salam, kiran mutane zuwa ga imani da Allah ɗaya da bauta masa shi kadai, sannan da imani da ainihin tashin alkiyama da aljanna da wuta, da kuma koyar da su bautar Allah ɗin da ladubba, da kuma hukunce-hukunce wadda Allah ya aiko annabin Allah da shi, shine risalat. Ma'ana shi yasa aka kawo jam'i na risala, yace risalat, uballighukum risalat rabbi, ma'ana sai malaka ta kullu ma arsalahu Allah bihi ilayhi mimma awhahu ilayhi, jam'in yazo ne domin bayanin duk abin da Allah ya aiko manzo da shi, shine annabi Nuhu alaihi salam ya isar ga waɗannan mutane, wanda yake a dunkule abubuwa ne da yawa a cikin sakon. Saboda haka yace risalat rabbi ne yana nufin abin da yake cikin sakon na imani da ayyuka da ladubba da sauransu. Wa ansahu lakum, kuma ni mai muku nasiha ne, ni mai muku nasiha ne. Dama dai ai manzon Allah ya faɗa addinu an-nasiha, addini nasiha ne, shine ka nuna masa abin da yake maslaharsa, abin da yake zai yi masa amfani, na zo ne domin in isar da nasiha gare ku. Ai akhlusu lakum an-nasihata bi ta'zirikum iqab Allah ala kufrikum wa takdhibikum li wa raddukum nafsi, kuna zo ne in muku nasiha cewa ku bi Allah ku bar shirka, in tsoratar da ku cewa in ba ku bari ba kuka mutu to Allah zai muku azaba. Kuma dama manzannin Allah nasiha suka zo su yi wa mutane, kamar yadda Allah ta'ala ya ba mu labari a cikin Alƙur'ani, haka annabawan suke cewa sun zo ne domin nasiha, kamar yadda za mu gani a cikin kissa ta annabawa masu zuwa. Wa ansahu lakum wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun, annabi Allah Hud alayhi salam haka ya gaya mutanensa, na zo ne muku nasiha, haka kuma ragowar annabawa suke gaya wa mutanensu cewa sun zo ne don su yi nasiha. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma haka ya faɗa, yake cewa lokacin da ya yi hajjin ban kwana kenan bayan ya yi hudu ba, sai yake gaya wa musulmi a lokacin sahabbai, yace ayyuhan nas innakum mas'uluna, ya ku mutane lalle ku za a tambaye ku, ma'ana a tsaye da ku a gaban Allah bayan an tashi kiyama a tambaye ku, anni game da ni, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai yace fama antum ka'iluna, idan Allah ya tsaye da ku ya tambaye ku a gobe kiyama game da ni, me za ku ce wa Allah? Kalu sahabbai suka ce nashhadu annaka kad ballaghta, mun shaida cewa ka isar da sakon Allah, shine abin da zamu faɗa in mun tsaya a gaban Allah. Wa addaita wa nasahta, ka isar da sakon Allah, kayi mana nasiha. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ja'ala yarfa'u isba'ahu ila as-sama' wa yunakkisuha alaihim wa yaqul allahumma ashhad allahumma ashhad, sai ya daga ya tsaka sama, sannan ya nuna mutanen yace ya Allah ka shaida ga abin da suka faɗa, cewa an tsaye su a gaban Allah, za su ce manzon Allah ya isar da sakon Allah, yayi musu ne nasiha. Dama kuma manzanni suna zuwa ne don su yi mutane nasiha, shi yasa ma aka ce addinin nasiha, addinin baki ɗaya nasiha ne. Me nasiha shi ne? Ka nuna mutum abin da yake mai amfani gare shi, maslaha, domin in ya bi zai samu ainihin tsira a cikin wannan nasiha. Haka annabi Nuhu alaihi salam ya gaya mutanensa, wa ansahu lakum, ina yi muku nasiha, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, kuma ni fa na sani dangane da al'amarin Ubangiji abin da ba ku sani ba. Shi ne cewa idan ba ku bi abin da na yi muku nasiha ba, na kira ku zuwa gare shi, to na san a ƙarshe azabar Allah ce za ta auka muku. Ai innakum in asaitum amrahu aqabakum fid dunya bil kufar, idan kuka saba umarnin Allah a duniya, Allah zai muku hukuba, sannan kuma a lahira ya sa ku a gidan wuta. Na sani, tunda shi ana yi masa wahayi annabin Allah, saboda haka ya san abin da su mutanen ba su sani ba. Shi yasa yake musu nasiha, yake cewa ku bi abin da zo da shi ku sani fa, ni fa na san abin da ba ku sani ba. In ba ku yi imani ba, to akwai abin da zai biyo baya na hukubar Allah tun a duniya kafin a tashi kiyama. Sannan sai ce awa ajibtum, annabi Nuhu alaihi salam yake cewa awa ajibtum, yanzu mamaki kuke yi, akazzabtum wa ajibtum min an ja'akum dhikrun min rabbikum, kuna mamaki kuma kuna ƙaryatawa cewa Allah ya aiko da wato sako da tunatarwa gare ku, ko tunatarwa ko sako zikiri ya zo gare ku daga Ubangijinku, ala rajulin minkum, akan harshen ɗaya daga cikinku, ma'ana jinsinku, ɗan garinku, mai magana da irin yarenku wanda kuka san shi, idan an aiko shi da sako sai zama abin mamaki gare ku. Liyunzirakum, da aka aiko don yi muku gargaɗi, walitattaku, don ku kiyayi azabar Allah wajen yi wa bauta wa Allah shi kadai da nisanta shirka, wanda shi ne zai ba ku kariya daga azabar Allah, wala'allakum turhamuna, kuma don ku samu rahmar Allah. Shi ne abin mamaki don mutum ya zo yana gargaɗi, yana nuna muku hanya ta dini, sai zama abin mamaki kuna cewa ta yaya wani daga cikinmu ya zama wai shi zai zo ya gaya mana abin da za mu aikata, shi zai ce mu bauta wa Allah, war abin da muke bautawa tun iyaye da kakanni. Wannan magana ta su ba su kadai suka faɗa ba, duk wani manzo da aka aiko mutanensa haka suke cewa, wai abin mamaki, yaya za a yi aiko wani mutum ya zo ya ce wai Allah ne ya aiko shi, inda gaske ne Allah ya aiko da mala'ika mana, ko Allah ya yi mana magana da kansa. Su suna ganin zaɓar wani daga cikinsu a aiko a matsayin dan sako daga Allah wanda zai gargaɗe su, suna ganin abin mamaki ne, suna mamaki. Saboda haka fa kadzabuhu, suka ƙaryata annabi Nuhu alaihi salam, fa kadzabuhu, suka ƙaryata manzon Allah shi ne annabi Nuhu alaihi salam, suka ci gaba da bautarsu ta gumaka, suka saba umarnin Ubangiji na cewa su daina shirka, su yi biyayya ga annabin Allah, annabi Nuhu alaihi salam. Allah ta'ala ya ce fa anjaynahu, sai muka tseratar da shi, walladhina ma'ahu, da waɗanda suka yi imani tare da shi, fil fulki, a cikin jirgin ruwa, fil fulki, a cikin jirgin ruwa. Kamar yadda wasu surori suka ba mu labarin yadda annabi Nuhu alaihi salam ya sassaka jirgin ruwa, lokacin da yake yin wannan suna mamaki, su ne masa ilgindi, suna cewa kuma an bar wa'azin an koma kafincanci ne, kuma menene ya faru, suna masa ilgindi. Kamar yadda za mu karanta a surori masu zuwa nan gaba, Allah ya ba da labari na cewa mutanen annabi Nuhu alaihi salam suka ƙaryata shi, fa anjaynahu, sai Allah yake muka ba shi tsira, muka tsiratar da shi, walladhina ma'ahu, da waɗanda suka yi imani tare da shi, fil fulki, a cikin jirgin ruwa. Wasu malaman tafsiri suna cewa mutum 40 ne maza, mutum 40 mata. ma'ana adadi dai aka yi ta faɗa daban-daban wanda babu wani nassi da ya bayyana adadin da suka yi imani. Amma dai Allah ya ce waɗanda suka yi imani ɗan kaɗan ne, wama abin nan amana ma'ahu illa qalil, ba wanda suka yi imani ɗan kaɗan ne, qalil kuma adadi ne wanda yake kaɗan, ba su da yawa. Tunda ana maganan alƙarya ce mai girma, al'umma a ce mutum 40 ne suka yi imani kaɗai ko kuma ƙasa da haka, kaga lalle sun zama ƴan kaɗan ne. Saboda haka annabi Nuhu alaihi salam Allah ya tseratar da shi da waɗanda suka yi imani a cikin jirgin ruwa, shine faɗin Allah fa anjaynahu wa ashabus safina, muka tseratar da shi da waɗanda suka yadda suka shiga wannan jirgin ruwa tare da annabi Nuhu. Sai yake wa agharaqnal ladina kadzabu bi ayatina, muka wato nutsar da waɗanda suka kafircewa ayoyin suka ƙaryata, kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a cikin surat Nuh, mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Saboda haka Allah ta'ala ya danniyar da su baki daya duk faɗin waɗanda suke bayan duniyan nan waɗanda ba su yi imani ba, domin babu wanda ya tsira sai iya wanda ya shiga wannan jirgin ruwa, kamar yadda ya kira ɗansa ya bunayyar kan ma'ana wala takun min al-kafirin, yace sa'awi ila jabalin ya'simuni, sai yace la asima al-yawma min amri la illa, duk wanda bai shiga cikin wannan jirgi ba to ba shi babu tsira. Saboda babu wani tudu a duniya da mutum zai hau ya tsira wannan rana. Saboda haka dukkanin wanda yake bai shiga jirgin ruwa ba Allah ta'ala ya nutsar da shi a wannan bayan duniya. Allah ta'ala ya ce innahum kanu qauman amin, lalle waɗannan mutane mutanen annabi Nuhu alaihi salam kenan sun kasance mutane ne wanda suke sun makance ga barin gaskiya, ai la yusirunahu wa la yahtaduna lahu, ba sa iya ganin gaskiya sannan ba sa shirya zuwa gare ta, sai ya zamo Allah ta'ala ya halakar da su saboda ƙaryatawa da suka yi, suka rufe suka rintse idanu ga barin ganin gaskiya, ba su ga annabi Nuhu alaihi salam ba, suka yi masa tawaye, Allah ya halakar da su baki ɗaya da ruwan tufan kamar yadda Allah ya ba da labari. Duk da tsawon daɗewa da ya yi a cikinsu yana musu wa'azi amma ba su yi imani ba. To wannan kissar a dunƙule Allah ya kawo kissa ta annabi Nuhu alaihi salam a wannan sura mai albarka suratul a'raf, kuma al-sururi na gaba kissar za a yi bayaninta dalla-dalla, a ƙara yin bayaninta fiye da abin da ya zo a cikin wannan ayoyi da muka karanta. Bayan annabi Nuhu alaihi salam sai kuma Allah ta'ala ya ba mu labarin annabi Hud. الله تعالى يتوى إلى عاد
إلى عاد أخره بمودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون.
الله تعالى يتوى إلى عاد أخاهم هودا كما حقيقة الله يا أيكو إذوا قعدوا لم أنسوا النبي هود عليه السلام. Wannan adawa su ne dai mutanen annabi Hud alaihi salam, wanda su ma suna daga cikin tsatsuna annabi Nuhu alaihi salam, kuma Ad aka ce ƙabila ce wanda aka sanya masa suna da ɗaya daga cikin kakannin shi ne Ad ibn Iwas, shi ne aka jingina aka sa musu wannan suna ake cewa adawa, kamar ka ce ‘ya’yan wani har ma aka daidaita wani da ake cewa su Ad kawai, jikokin Ad kakansu shine Ad din wanda aka sanya mu suna da ainihin sunansa. Ƙabila ce wadda suke daga cikin zuriya ta annabi Nuhu alaihi salam. Allah ya aiko musu dan uwansu annabi Hud. Annabi Hud dan uwansa aka ce akahum, ana nufi dan uwansu ba na addini ba, tunda ai ba su bi shi ba, sun yi masa tawaye. Kuma su waɗannan adawa sai rayu ne a wani yanki da ake tashi Ahqaf a can Yaman, wanda Allah ya saukar da sura da sunan wannan gurbi shine Al-Ahqaf, shine yankin da su waɗannan adawa suka rayu a can ɓangaren yankin ƙasar Yaman. Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko musu ɗan uwansu annabi Hud alaihi salam, ya kira su zuwa ga bautar Allah su daina bauta wa gumaka, su ma suna shirka ne suna bautar gumaka. Shi ma ya kira su zuwa ga bautar Allah shi kadai, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu, ya mutane na ku bauta wa Allah shi kadai, ba ku da wani abin bauta in ba Allah ba shi kadai, afala tattakun, me yasa ba za ku taqwa ba, mana me yasa ba za ku kiyaye azabar da za ku auka a cikin ta ba in ba ku yi imani ba, irin azabar da aka yi wa mutanen annabi Nuh, kuma Allah ya aika muku da azaba, dan ne ba za ku kiyaye aukawa cikin azabar Allah ba. Afala tattaqun yani la takhafuna iqabahu bi ibadatikum ghayrihi, kuna bauta wa nan Allah ba ku jin tsoro cewa abin da ya faru ga waɗancan zai iya faruwa gare ku? Yana gargaɗin su, muka ce an ce dan uwansu abin na akahu mudan ne, dan uwansu na nasaba ba na addini ba, dan uwansu na nasaba. Ya zo ya kira su zuwa ga bautar Allah shi kadai. Ibn Kathir yake cewa ha'ula'i hum adan al-ula, su ne wanda Allah ya ba da labari yace adawa na farko, saboda akwai waɗanda suke su ma 'yan uwansu za su biyo baya su ne samudawa, kuma dukkaninsu sun yi tarayya a wajen yin shirka da kuma irin ni'imar da Allah ya musu da baiwa ta girman halitta da adawa da samudawa. Shi ne malamai suka ce ad al-ula, abinda ake nufi su ne waɗannan mutanen annabi Hud alaihi salam, wanda Allah ya ba da labarin girmansu a cikin halitta, wanda Allah yake alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama ذات العماد التي لم يخلق مثلها وجب اهلتي كوتن كوتن سو با اكن غروروا بعدن كوما سبوده الله يا مت حالتا تا دبان جيرمان حالتا شي يسا ما سكاي تاواي سنا غنن سو سن فقار سن فقار كون كووا الله يكف اما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه da aka ce azaba za ta zo suka ce wa yafi mu karfi, wace irin azaba ce har za a aiko ta fi karfinmu? Sai Allah ta'ala ce awalam yaro anna Allah alladhi khalaqahu ashaddu minhum quwwa, ba su duba sun gani ba Allah da ya halicce su a wannan halitta mai girma ya fi su karfi? Wa kanu bi ayatina yajhaduna, suke jariya da ayoyin Allah suke mutawa. Sai Allah ya aiko musu da azabar da ba su tsammaki irinta ba, shi ne iska ya aiko ta rika ɗaukansu sai ta yi ƙure da su sama sannan ta jeho su ƙasa ta kwankwasa su. Shi ne da Allah ya ba mu labari fa uhliku bi rihin sabsarin atiya sakhkharaha alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin wa fatara al-qamru fiha sar'a ka'annahum ajazu naqlin, suka zamo ga su a jajjefe a zube kamar ganyen bishiya da ya bushe na dabino, duk sun zube saboda iska ce aka aiko mai ƙarfi take ɗiban sai ta yi sama ta rafta su a ƙasa ta kwankwasa su, haka Allah ya gama da da suna ganin suna da ƙarfi. To amma ga abin da ya bi su ƙarfi, iskar da Allah ya aiko ta halakar da su. Annabi Hud alaihi salam ya kira mutanensa kamar yadda muka faɗa zuwa ga bautar Allah shi kaɗai da barin shirka, kuma ya gargaɗe su cewa ki takawa ki kiyaye abin da zai iya samun su kamar yadda ya samu nan a wanda suka gabatar su ne mutanen annabi Nuh alaihi salam yadda Allah ya halaka da su. Qala al-mala'u alladhina kafaru قال الملأ الذين كفروا من قومه, من يمن ينجابولوري da suka kafirce daga cikin mutanen annabi Hud sai suka suke cewa inna lanaraka fi safaha, mu ai muna ganin kana da wata wuta ce tare da kai, kana da wata wuta ce tare da kai, irin maganganun da kake faɗa maganganu ne wanda yake ba ma ganewa kamar maganganu ne na wauta. Inna lanaraka fi safaha, muna ganin abin da kake kira zuwa gare shi wauta ce kawai, ma'ana hamaka wa jahala, wauta ce da jahilci shi ne kake gaya mana. Ta yaya za ka ce wai mu wuta wa Allah guda ɗaya? Shi ne abin da mutanen Makka suka ce a ja'ala al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab, yanzu duk waɗannan gumakan da ake bauta babu adadi, kake ji a kyale a bauta abu ɗaya, ai wannan wauta ce. Su a tunanin su kenan, shi ne inna lanaka fi safaha, muna ganin kana cikin wata wauta ce, duk waɗannan gumakan a kyale baki ɗaya a bauta wa Ubangiji guda ɗaya, tunda su mushrikai suna da Ubangijin rani da na damuna da na sanyi da na zafi da na ko mene ne sai an masa gunkin. To suna ganin ta yaya za a bar dukkanin waɗannan abota Ubangiji guda ɗaya, suna ganin wannan safaha ce ko wauta ce. Haka mutanen su kuma annabi Nuh suka ce inna lanaraka fi dalalin mubin, muna ganin kana cikin ɓata wanda yake mabayyana, su kuma suka ce muna ganin kana cikin wauta. sakati wa inna lan nadhunnuka min al-kadhibin ya kai hudu muna ganin tsariya ma kake wa Allah ba wani wanda ya aiko ka tsariya kake faɗa kawai az-zannu anan sun suna nufin yaqini mu mun tabbata ma abin da kake faɗa tsariya ne ba gaskiya bane saboda ba zai yiwu ba a ce duk waɗannan gumaka adadin su duk an mai da su abu daya abuta ubangiji daya su a tunanin su kenan kala sai mai musu da martani yace قال يا قومي يا متانينا ليس بي سفاها اي ني باب وتوتا كاردن ابين da kuke jingina mana wuta babu shi tare da ni saboda kiran ku zuwa ga tauhidi shine kuke ganin wuta ai wannan shine ma hankali shine abin da hankali yake iya fahimta babu wuta irin karki alloli iri iri marasa amfani ba za su amfana da kai komai ba za su cutar da kai a kan su ba za su yi amfanarwa ba za su tsare kansu daga cuta ba wannan shine wuta ko ba haka ba kamar yadda annabi Ibrahim yake gaya wa mutanansa da ya kakkarya ragowar ƙananan gumaka ya babban yana taya masa abin nan suka ce man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min adh-dhalimin sai ce me bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu ga wanda ya ga gatari a wuyansa ai ya kamata ku tambaya sai suka gano cewa ashe su ne suke cikin wuta farajawu ila anfusihim wa qalu innakum antum adh-dhalimun sai ai wanda yake bauta waɗanda da ba sa iya kare kansu shine adh-dhalimi shine wawa shine wauta wauta shine mutum ya irin abinda mushrikai suke a lokacin larabawa duk inda suka je in ba su da gunki sai su tara kasa yi mata tudu su rika yi mata bauta wannan ai wauta ce ko kuma su samu dabino su kwankwasa su mai da shi kamar tsura ta abin nan tunda suna dabino mai yawa su mai da shi kamar gunki in suka yi tafiya suna neman taimakon wannan gunkin sannan al'amura suka lalace abinci ya kare sai su kama da jina su cinye to wallahi wata wuta ce tafi wannan abinda ake wuta ba kuma a cinye shi saboda haka wannan ai shirka ita ce wauta shirka ita ce wauta saboda mushrikai ba su riki komai ba ai ba abin da suka rika abin da suke bauta ba zai amfana da su komai ba ba zai cutar da su komai ba kine fa annabi ibrahim yake gaya ma ibn sa ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'an kana bauta abin da baya ji baya gani baya amfana da kai komai to wannan shine bauta shi yasa yake kala ya qaumi annabi hud alaihi salam yake ce mutanen sa ya mutane na lai tabi safaha ai babu wauta tare da ni ina kiran ku ne zuwa ga shari'a walakinni rasulun min rabbil alamin ni fa manzo ne daga ubangijin talakai uballighukum risalati rabbi da nake isar muku sakonnin ubangiji na wa ana lakum nasihun amin kuma ni a gare ku ai mai nasiha ne kuma amini ne a gare ku ma'ana abin da nuno muku da shi amana ce Allah ya danka mun na isar muku da amana wa ana lakum nasihun amin ni mai nasiha ce amini daga ubangiji na zo muku da wannan nasiha nake isar muku da sakon Allah sai Allah ta'ala ya ba mu labari su ma dai irin na bayan wai mamaki suke a ce wai wani za a zaba a cikin mutane a ce wai an aiko annabi suna mamakin haka sai suka ce Allah ya al'awa a jirgin su Allah ta'ala yake ba mu labari annabi Hud alaihi salam yake ga mutanen sa awa ajimtum yanzu kuna mamaki ne an ja'akum dhikrun min rabbikum cewa an zo muku da sako tunatarwa daga ubangijin ku ala rajulin minkum Allah ya aiko wannan sako akan harshen daya daga cikin ku wanda kuka san shi li yunzirakum dan igargade ku ai la ta'jabu abinda ake nufi ai ba abin mamaki bane Allah ya zabi wanda ya ga dama ya aiko shi manzo domin ya kira ku izuwa ga shari'a. Menene abun mamaki a ciki? Menene abun mamaki a ciki? Yazo ya gargade ku cewa ku bautawa Allah shi kadai, in ba haka ba kuma Allah ta'ala zai muku azaba in kuka mutu kuna shirka. Saboda haka menene abun mamaki a ciki? Sai yace waskuru, sannan ya tunatar da su, ku tuna fa, iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuh. Allah ya maida ku masu maiwa halifofi bayan mutanen annabi Nuh. Bayan an halakar da waɗancan, Allah ya ba ku dama kuka rayu a bayan ƙasa. Ayyukuru ni'matallahi alaikum iz ja'alakum min dhurriyyati Nuh. Ku tuna ni'imar Allah gare ku ta yadda ya sanya ku cikin zuriyar annabi Nuh wanda aka tsirata din nan lokacin da aka halakar da duniya. Sannan Allah ya ba ku wato maiwa a bayan ƙasa, kuka zamo ga ku a garuruwa, kun samu duk ni'imar da ake samu kun same ta. Wa zadakum fil khalqi basta, sannan Allah ya ƙare ku da girma a cikin halitta ku, ya ƙara muku tsayi da girman halitta. Wanda yana daga cikin ni'ima da Allah ya yi gare ku shine ya muku ya yi su manya-manya a tsayi da kuma girman jiki. Kamar yadda malamai suke kawo bayani suna cewa tsawon mutum ɗaya a cikin irin waɗannan mutane adawa ya kai zira'i 500, zira'i 500 a sama. Gajeren cikin shi ne mai zira'i 300 a tsayi, a tsayi. Sannan kuma aka ce kwarmin kan, inda ɗayansu ya mutu kansa kawai, kwarmin idansa, wato abin nan zai iya shiga ciki ya kwanta da 'ya'yansa, kirke shi saboda girman halittarsu. Allah ya yi musu girman halitta, wanda wannan ma wata ni'ima ce daga cikin ni'imomi da Allah ya musu, ta yanda saboda girman halittar suna gani ba abin da su sun gagari komai. Suna ganin gini ma da za a yi a bayan ƙasa wanda yake zamani sai lalace rushe, suka ce to ai wannan wahala ce ma, ga tsaunuka kawai sai mutum ya je sassare tsauni ya mai da shi gida. Saboda dutse kaga ai iska da abin nan ruwa ai baya sanyawa ya lalace, wanda har yanzu waɗannan gidaje suna nan. Har yanzu dukkan wanda ya je garuruwarsu zai ga asar guraben da suka yi a rayuwarsu suka gina. Kuma kai ka san duk wanda a wancan zamani ya gina wannan, ka san ba ƙaramin mutum ba ne, ya kai matuƙa wajen girma. Dutse ne zai samu tsaye ya sassaƙa ya duk abin da yake so a cikin duwatsu na gidaje, saboda Allah ya yi musu ƙarfi da girman halitta. Saboda haka yake tuna musu daga cikin ni'imomin da Allah ya musu yi godiya, sai yake faskuru ala Allahi la'allakum tuflihuna, ku tuna ni'imomi da Allah ya yi muku don ku yi masa godiya, don ku rabauta. Me godiyar da za su yi? Shi ne su daina shirka su bauta wa Allah shi kadai wanda ya ba su wannan ni'ima ta girman halitta. Idan suka yi wa Allah godiya a bisa wannan ni'ima, suka bauta wa Allah shi kadai, to za su rabauta. Shi ne la'allakum tuflihuna, ai likai tanju min al'azab, don ku tsira daga azaba. وتفوزوا بما أعده الله سبحانه وتعالى للشاكرين لنعمه وما قربوت ذا أبن الله يكبار وقوات أن تسيمة بودياء بساني مؤمن سبود حكا وانا جنني مؤمن ليسنا مسو نفر قولي ياسنا مسو نئم الفوا الله يازع أم سندك سنس نقوان سيائكو مسا عن نجي وانا ما نئم الفوا سنسنش نقوان سيائنا مغانا لإلين يارن نبيكم الله يباسو maiwa a bayan ƙasa, ya halifantar da su bayan ya halakar da mutanen annabi Nuhu alayhi salam, suka zamo su ne suka gaji bayan ƙasa ɗin duniyar, suke abin da suke so a ciki. Kuma ya ƙara musu da wata ni'ima, ya girmama halittarsu, ya yi musu halitta mai girma, ya ba su ƙarfi ta yadda suke sassaƙa duwatsu suna mai da shi gidaje. Duk wannan ba ni'imomi ba ne, amma suke yi wa Allah butunci, suke shirka da Allah. To shi ne ke kusina waɗannan ni'imomi, ku yi wa Allah godiya, ku bauta masa shi kaɗai don ku rabauta a wajen Allah. Amma ba su yi imani ba a wannan, kaga sai Allah ya ba mu labari cewa su waɗannan mutane na annabi Hud alayhi salam suna da bambanci da mutanen annabi Nuh alayhi salam. Domin a cikin waɗannan mala na mutanen annabi Hud akwai waɗanda suka yi imani, a cikin manya-manyan mutanen akwai waɗanda suka yi imani. Amma mafi yawa ne ba su yi imani ba, mafi yawa ne ba su yi imani ba. Shi ya sa ma Allah ta'ala ya musu jinkiri cewa a ci gaba da yi musu wa'azi, wataƙila za su yi imani, tunda ga wasu sun fara imani a cikin manya-manyan mutane a cikinsu, amma da yawa daga cikinsu ba su yi imani ba. قالوا أجئتنا قالوا فكتب أن هود عليه السلام أجئتنا لنعبد الله وحده أبين دكذو من دشيشين سوى مبوتا وعلا شي كده أي لأجل أن نخص الله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده ملك ألا لا ونذر ما كان يعبد آباؤنا أبين مكتد هي أم سنة بوتا مكالي ملك ألا قد لا معناه ينون سيا سنة بوتا وقوما كان ديوه kuma ya nuna abin da suka gada a wajen iyayensu suka zauna a kai suka ƙi su bar wannan bauta su koma su bauta wa Allah shi kadai bayan an kira su zuwa ga tauhidi shine irin yadda Qurayshawan Makka suke gayawa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su zuwa ga bautar Allah suke cewa a bar waɗannan tarin gumaka a bauta Allah ɗaya ai ba zai yiwu ba suna mamakin wannan sannan kuma suna cewa mu bar addinin iyayenmu haka suka gaya wa Abu Talib lokacin da ya zo mutuwa bakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kul la ilaha illallah ka faɗi kalmar la ilaha illallah dai in tsaya a gaban ubangiji in cece ka kalimatun uhaddithuha laka inda Allah ya inda in ka faɗa ta in ce in tsaya a gaban ubangiji in ce Allah ya ce la ilaha illallah to kuma amma da yake Allah ta'ala bai nufe shi da shari'a ba sai manya manyan mushrikai na Quraysh suka zo wajen idan ya gaya masa haka su kuma sai ce a targhabu an millati abdul muttalib yanzu sai ka bar addinin babanka ka mutu a san wani addini da ba nashi ba yanzu bi addinin yaron nan zaka baka bar addinin babanka a targhabu an millati abdul muttalib ka bar addinin iyaye ka bar addinin wannan ta da suka zama masa illa da shamake gabarin shiriya a ƙarshe yake ala millati abdul muttalib zai mutu akan addinin kakan babansa abdul muttalib da ya faɗi kalmar la ilaha illallah a kalma ce da zai samu tsira da ita amma waɗannan azzalumai suka zo suka kewaye suka suna cewa wai addinin iyayen za ka bari ka bi addinin wasu daban ka bi addinin wasu yara ko ka bi addinin wani alhali ga abin da iyayenka suka bar ka akan a ƙarshe bayan sun yi inkari sun masa tauhidi sai suka ce fa'tina bima ta'iduna wai dai ba ce a kake akwai azaba ba to ka zo mana da ita maganta mana alƙawarin da kake na azaba an bambu ba ka zo mana da ita in kunta minas sadiqin in gaskiya ne cikin abin da kake faɗa sai ni azabar ta zo mana maganta kawai maganar ta ƙare irin yadda mutanen Makka suka faɗa wa iqalu allahumma in kana hadha huwa alhaqqa min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw qina bi adabin alik su mutanen Makka ma abin nasu yayi gangancin yayi yawa dai suka ma kyale manzon sallallahu alaihi wasallama suka ce ya Allah suka ma kira Allah wa iqalu allahumma suka ce ya Allah in kana hadha huwa alhaqq min indika in dai abin da yazo da shi gaskiya ne daga wajenka ne ya Allah fa amtir alaina hijaratan min as-sama ai mana ruwan duwa tsoro daga sama magani to duwa din su sauka akan wa kina aw itina bi adabin alim ko kuma azabar da ake faɗa ne radadi a zo mana maganta mu ji sannan mai imani to in azaba ta zo ko ai ba mutum imani kuma an gama to su ma haka suka faɗa wannan yana nuna maka tun zamanin farko haka ƴan adam suke kuma har zuwa ƙarshen duniya wannan bai rigimar da za a yi ta yi kenan irin abin da waɗancan suka faɗa shi zai ta za su neme ka irin yadda wani yake faɗa yake wai ku musulmi ana ta cewa wai Allah yana karɓar addu'a ku to ai da ana karɓar addu'a ku tun da Yahuda suka ɓata Falastin kuke addu'a yau shekara wajen 70 da ɗoriya ai da sai a Falastin idan kawai Allah naku ya fidda su daga Falastin da kawai shi kenan shi bai san hikimar ubangiji inda ana karɓar addu'a ku ai da yanzu Yahuda an fidda su daga Falastin kuna ta yi kaga wannan shine nufin irin wannan magana ko ba haka ba yana ganin cewa ai kuna ta bai san Allah ya riga ya karɓa ba kuma gashi nan ai Yahudawa inda dan ta sune da yau ba musulmi ko dai a Falastin idan ƙarfin makami ne da iko da amma Allah ya ki yarda dole dai gashi nan Falastinawa suna nan har izuwa yanzu kuma a cikin Jerusalem a cikin babban birnin suna nan inda misali su a san su ne ai ba za su bar ko musulmi ɗaya a cikin Falastinu ba amma kuma Allah ya hana su kaga addu'a ta karbu abin da ya rige kadan ne kawai lokacin da Allah ta'ala zai hukunta hukuncin sa kuma hukuncin Allah da ba a ce lokacin da ya kaddara da za a yake su wanda har ko dutse ne zai ce ya muslim inna wara'i yahudiyyan ta'ala faqtulhu ga bai yahudi a baya na zo ka sare wuyanka kuma alƙawari ne na Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari magana ce ta lokaci kawai wanda Allah ta'ala shi komai yana sanya masa lokaci lokacin ne bai yi ba yau a shekara 80 kusan 80 da suka kwace Palestine inda suna da damar su fitar da kowane mutum musulmi daga aida sun yi amma da Allah bai yarda ba gashi addu'ar ta karba ai suna gani amma sun rasa yadda za su yi da Palestinawa a ƙarshe ma saboda lalacewar Yahudawan har a majalisar ma akwai ba Palestine to ko me ya rage kenan kaga dai an yi ba ai ba kenan saboda haka suke cewa in gaske ne azabar da ake gaya mana ta zo mu ganta mana sai annabin Allah hu yake gaya musu ce qala qad waqa alaykum Allah tabaraka wa ta'ala yake ba mu labarin annabin Allah Hud alayhi salam yake gaya wa mutanen sa kale yake kad wa fa'a alaykum min rabbikum rijsun wa ghadab hakika wato fushin ubangiji da azabu sai ya tabbata akan ku ay azabullahi wa ghadabuhu ay kad qada alaykum rabbukum wa maliku amrikum bi azabin wa tard min rahmatihi lalle Allah ya hukunta muku cewa sai muku azaba kuma ya koye ku da gaskiyar rahmatsa kad waqa alaykum min rabbikum rijsun wa ghadab azabar Allah ta tabbata akan ku hukuncin Allah ne in azaba ya tabbata akan ku wa ghadab da kuma fushin Allah atujadiluna ni yanzu za ku yi jayayya da ni ma'ana hamza din ta inkari ne cewa ta yaya za ku yi jayayya da ni akan wannan gumakan da kuke bautawa fi asma'in sammaytumuha ko ne kuka sassaka abun kuka samu sunaye cewa wannan shine Allah rani wannan na damuna wannan na kaza wannan na kaza waye sassaka ku ne fa da hannayenku kuma yanzu a kansu kuke jayayya da ni na ce ku bauta wa Allah mahalicci shi daya kuna jayayya cewa ba za ku daina bautar waɗannan gumaka ba sammaytumuha antum wa aba'ukum wanda waɗannan gumaka ku ne da iyayenku kuka samu sunaye kuke cewa da su sune iyayen gidanku ما نزل الله بها من سلطان وان الله تعالى بيتوكل وتهجى با اكن بوتا مسو باب وني دليل ده يكي ابوتا و ايرن ودنن كما كا يكي فانتزو با دي كنتي عذاب تزو با سو كوي جرا كوي داكو كجرا عذاب انتظروا ما يحصل لكم من عباد هذه الاصنام كجرا ابن ده زي فارو غلي كو تند با زاكو دينا بوتا ونن كما كا با نا سوكر عذاب الله ده كوكا نيميتا yace fantaziru inni ma'akum min almuntazirin ni ma zan ci gaba da jira bisa abinda Allah ta'ala zai hukunta linuzulihi bikum cewa ina jira an ga saukar azaba akan ku wa fasl qada'ihi fina wa fikum kuma Allah yanke hukunci tsakanin ni da ku ina jira kamar yadda kuka ce a zo muku da azaba to mun ina jira kamar yadda kuka jira azabar za ta sai Allah ya ba mu labarin saukar azabar a gare su Allah yake fa an jaina Allah ta'ala yake fa an jainahu sai muka tseratar da annabi Hud alaihi salam wa man ma'ahu da wallazina ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi bi rahmatin minna a cikin rahamar mu ma'ana Allah ta'ala ya ba da tsira gare shi shi annabin da kuma waɗanda suka yi imani da shi Allah ya ji kansu ya tseratar da su daga wannan azaba shine bi rahmatin minna din wato karkashin rahamar ubangiji shine na ba su tsira da kuma damar da su daga azabar da za a yi waɗancan mutane وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا مكا ينكي قرشن ودندا suka ƙaryata ayoyinmu malamai suka ce abin da ake nufi ba a bar ko mutum ɗaya daga cikinsu ba sai da aka halaka su baki ɗaya an bakara fi abin dukansu shi ne ka ta'ana dabira lalzi na kaddabu bi ayatina ai akhirin ma awwalin tun daga farkon su har ƙarshe Allah ya halakar da su baki ɗaya wa ma kanu minin ai ma abqaina adam min alladhina la yu'minun waɗanda ba su yi imani ba ba mu bar ko ɗaya daga cikinsu ba domin gaba ɗaya muka halakar da su Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana mana yadda ya halakar da waɗannan adawa da suka ƙaryata manzon Allah annabi Hud alaihi salam da iska mai ƙarfi wa amma adun fa uliku bi rihin sattarin atiya kamar yadda muka karanta an halakar da su da iska wacce take ɗauke da wani ƙara ta bi ta kansu tana ɗaga su tana kifar da su suna halaka baki ɗaya kwana takwas Allah yana yi musu azaba saboda haka ba mutum ɗaya da ya tsira a cikin ko ɗaya Allah ya ce kafa ana dabirar da jina kadda gobe a yajin ma'ana ba a bar ko mutum ɗaya a cikin su ba wanda ya tsira gaba ɗayansu Allah ya halakar da suka zamo ka annahum ajazu nakhlin khawiya kamar wato itan dabino ko kuma ganyen dabino da ya bushe iska na kaɗa shi duk sun zube baki ɗaya Allah ya halakar da wannan adawa ke su ne adanin ƙula da Allah ya ba da labari a waccan sura sai kuma waɗanda suke biye da su su ne samudawa su ma Allah ya musu ni'ima irin yadda ya yi wa adawa su ma kuma Allah ya aiko musu da manzo zuwa gare su lokacin da suka aikata shirka suka bauta wa nan Allah sai Allah ya ba mu labarin sai ce waila samuda asahum
qali
da labarin al'ummar da ta biyo bayan al'ummar Aad su ne Samud wa ila Samuda akahum salihan Allah ya ce hakika mun aika wa Samudawa dan uwansu annabi Salih mun aika wa Samudawa dan uwansu annabi Salih su ma dai Samudawa al'umma ce wacce ta rayu daga cikin zuriyar annabi Nuh alaihi salam su ne ake cewa Adanin taniya Adawa na biyu su ne Samud kuma Allah ya musu girman halitta guraben suna can inda ake cewa hijir wanda Allah ya ba mu labari kaddaba ashabul hijir mursalin al-hijir can take tsakanin hijaz da sham kuma garuruwan suna nan wajen kasar jordan din nan inda su ma suka yi daular su suka yi sharafa irin tasu kuma su ma Allah ya ba su girman halitta suka dinga sassakar gidajensu daga duwatsu su ne wanda ake cewa mada'in salih waɗannan mutane wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wuce a lokacin da za a je yakin Tabuk ta wannan garin nasu manzo Allah ya ce in za ku wuce to ku sun kai da kanku ku wuce a gaggauce saboda waje ne da Allah ya fushi da wanda suke suka zauna a wajen yi musu azaba malaman tafsiri suna cewa samuda su ma sun yi daula mai girma sun yi hazara ma'ana sun yi rayuwa ta isa sannan su ma suka yi shirka suka bauta wa gumaka Allah ya aiko annabi Salih alaihi salam domin ya kira su zuwa ga tauhidi su ma dai suka yi tawaye ba su ba annabin Allah ba annabi Salih alaihi salam su kuma sai Allah ya jarrabe su da wata aya wato Allah ya aiko wa annabin abin da suka tambaya domin su suka tambayi ayar kuma Allah ya ba su amma da shari'i kamar yadda za mu gani suka ce in gaske ne kai annabin Allah ne ga wannan dutsen ka ce taguwa ta fito daga cikinsa ya roƙi Allah Allah kuma ya tsaga dutsen taguwa ta fito daga cikin wannan dutsen aka jarrabe su da wannan taguwar shi ne Allah ta'ala yake ba mu labari na waɗannan mutane su ne Samud wanda Allah ya aiko musu annabi Salih alaihi salam domin ya kira su zuwa ga التوحيد الله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا حقيقة من أيكو النبي صالح إذوا أغا متانا ثمود وأنن قبيلة ثمود أغا أبن ديكي فلاشيني قال يا قوم اعبدوا الله ينا قايا ومتانا سكوا يا متانينا كبوتا والله شيء كذي ما لكم من إله غيره باكو دون أبن بوتا إن با الله كما ديكي أن نبوان بايسك وأن النبي نوه حقيقي النبي هود حقيقي تو النبي صالح شيء ما حقيقي فلا كبوتا والله شيء كذي ما لكم من إله غيره باكو دون أبن بوتا إن با الله بشي كذي شيء يتنتن سكبوتا مرة قد جاءتكم بينة من ربكم ga kuma shaida da hujja ta zo muku daga ubangijinku wanda take nuna ni annabin Allah ne in zuwa gare ku cewa kuma Allah makadaici ne kuma mai iko ne shine mahaliccin dukkan bayi menene bayyana menene hujjar shine fadin sahabihi naqatullahi lakum aya ga taguwar da kuka ce a nuna muku aya ga tanan Allah ya ba ku kuma taguwar nan ita take tabbatar da cewa gaskiyar ne annabin Allah ne kun ne ma in gaske ne a fitar muku da taguwa daga cikin wannan dutsen ga dutsen ya fitar da taguwa sai aka ce hadhihi naqatullahi lakum aya taguwar Allah an ce da ita naqatullahi ne saboda kasancewar wannan taguwar aya ce ta Allah aya ce ta Allah tunda dutse ai baya fitar da abin nan abin da yake mai jini tsoka daga cikin sa amma gashi Allah ya ce dutsen ya tsage ya fito da taguwa sannan su suka tambayi ayar kuma Allah ya ba su kaga ta zama aya gare su hujja ta yanke musu hanzari saboda haka suka ce annabin Allah in gaske ne annabi ne daga Allah ya roki Allah ya fitar musu taguwa daga cikin wannan dutse ya roka kuma Allah ta'ala ya sa ta tsage ta fito suka ganta bal ma ta rayu a cikinsu ta rayu a cikinsu dama sai da yake in Allah ya ba ku wannan aya za ku imani suka ce eh da Allah ya ba su ayar kuma suka ki imani suka kibin annabi Salih alaihi salam saboda haka wannan taguwa Allah ya ba su ne saboda ya zamo yanke hanzari gare su fadaruha sannan sai Allah ya jarrabe su da ita shine cewa an umarce su su kyale ta ta akul fi ardillah ta yi kiwo a duk inda ta ga dama a wannan ƙasar ta kewaya duk inda take so ta yi kiwo ta ci daga duk abin da ta ga dama a bayan ƙasa na wannan inda suke rayuwa sai Allah ya ce wala tamassuha bisu kuma da sharadi kada ku nufe ta da wani mummunan abu in kun yi haka fa ya'khudhukum adabun alim azabar Allah mai radadi za ta shafe ku kada ku da wasa ku cutar da ita kada ku cutar da ita sannan kuma daga cikin ayar da Allah ya ba su na taguwar shine cewa an raba kwanakin shan ruwa tsakanin su al'ummar da ita taguwar kamar yadda Allah ya ba da labari yace wa nabiyuhum anna al-ma'a qismatun bainahum kullu shibbin muqtadar kowane aka ce to tun daga taguwar ta zo ita fa yini guda za ta sha zan yi ruwa baki kai na ta yawa sannan washe gari ko kuma ku sha to amma yinin da ita za ta sha ruwan baki daya kuma an ba ku dama dukkanin al'ummar su su ta madarata kuma duk Allah zai isa musu da madarata amma da ruwan so kuma su zo baki daya al'ummar kowa igo ya tafi iya abin da yake bukata kaga iya wannan ma aya ce taguwar ta fito daga cikin dutse aya ce sannan taguwar ta shanye ruwan baki daya al'ummar gaba daya area shi ma aya ne sannan su kuma zo su tada baki dayan su daga wannan nonan ta kowa iya bukatar sa ma aya ce to wannan bai isa aya garin su imani ba irin waɗannan abubuwa saboda haka yi gargaɗin cewa kada su shafe ta da abin da yake na cutarwa in sun yi haka to Allah zai kama su da azabarsa lokaci ya yi mun fara karanta kissar samuda mutanen annabi Salih za mu dakata insha Allah ta'ala gobe sai mu karanta kissar waɗannan mutane kamar yadda malam ya gaya mana a baya cewa hikimar kawo kissoshin shine domin a karantar da wannan al'umma cewa ga abin da ya gudana ga waɗansu a baya waɗanda suka bi umarnin Allah suka bi manzannin Allah ga yadda Allah ya tsayar da su waɗanda suka saba Allah kuma ga yadda Allah ya halakar da su kuma sunna ce ta Ubangiji haka shi ma annabin da Allah ya kona ƙarshen zamani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan wanda ya bi shi to zai tsira wanda kuma ya saba masa to azabar Allah za ta cin masa ko a duniya ko a lahira to za mu dakata insha Allah gobe sai mu kare shi wannan isa da Allah ta'ala yake bamu a wannan sura mai albarka abinda makaranta ne da Allah ta'ala bamu na gaba kida Allah ya mana afwa bisa tinta mu harshe muna roƙon Allah ta'ala ya karba mana ayyuka ya mana afwa bisa kurakuran mu muna tawassuli muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa da sunan madaukaka Allah ta'ala ya bamu aminci da kwanciyar hankali a ƙasar mu Allah ta'ala hali na kunci da muke ciye yayi mana ya musanya mana da yarwa hali na tsoro Allah ya musanya mana da aminci muna roƙon Allah ya bamu shugabanni na gari Allah ta'ala ya ɗaukaka addininsa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ji kan magabatan mu subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum